Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin 27 ga watan Yuni shekarar 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rantsar da mai shari'a Olukayode Ariwola a matsayin mukaddashin alkalin alkalan kasar. To kowane kalubale ne yake gaban mai shari'a Ariwola?
A cikin sati biyu da suka wuce yawancin alkalan sun korafi cewa ana kashe wuta lokaci bai yi ba, ba a samun ruwan sha isasshe, kayan aiki ma wahala yake da sauransu. To kalubalen da yake kan wannan sabon shugaban alkalan kenan.
Prime Minister Jamhuriyar Najeriya umarci ministocinsa da manyan jami'an hukumar kasar da su gaggauta yi masa cikakken bayani a game da kwangilolin da suka bayar ba tare da bin tsarin gogayyar kasuwanci ba. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Sha'ib Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni. To amma fa duka sai mun kammala da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Litinin Rashi ta harba makamai masu linzami da suka afka wata cibiyar kasuwanci da ke tsakiyar birnin Kremenchuk na ƙasar Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce adadin waɗanda suka mutu ba za ma iya ganewa ba. Zelensky ya ce fiye da fararen hula 1,000 ne suke cibiyar kasuwancin a lokacin da aka kai harin, kuma cibiyar tana ci da wuta. Rahotannin farko sun ce an kashe mutane biyu tare da jikata wasu 20. Shugaban na Ukraine ya nuna rashin jin daɗinsa, yana mai cewa cibiyar kasuwanci da ke wani gari mai tazarar kilomita 300 kudu maso gabashin babban birnin ƙasar Kyiv ba ta da haɗari ga sojin Rasha, kana ba ta da wani muhimmanci ga ayyukan soji. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa duniya ta firgita da harin makamai mai linzami da Rasha ta kai a yau, wanda ya afkawa wata cibiyar kasuwanci, hari na baya-bayan nan a cikin jerin ta'asa da take yi. Za mu ci gaba da tallafawa abokan aikinmu na Ukraine tare da ɗaukar alhakin Rasha, ciki har da waɗanda ke da alhakin aikata laifukan. Yau ɗaliban da ke kammala karatun sakandare a Najeriya suka fara rubuta jarrabawar NECO, wanda hukumar ta NECO wato National Examination Council take shiryawa a kowace shekara. Sai dai a jihar Kano kimanin ɗalibai 15,000 daga makarantun gwamnatin jihar ba su cikin jerin ɗalibai da ke rubuta wannan jarrabawa saboda takaddaman kuɗi tsakanin gwamnatin jihar da hukumar ta NECO. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana dangane da wannan batu.
Jadawalin da hukumar ta NECO ta fitar ya nuna daga yau zuwa Litinin ta makon gobe jimlar darussa 30 ne ɗaliban za su rubuta jarrabawarsu, waɗanda suka hada da darasin tattalin gida da na koyon dabarun girke-girke da na koyon aikin kafinta da sauransu. Rahotanni sun ce kimanin naira miliyan 1,000 ne hukumar ta NECO ke bin gwamnatin Kano bashi, a don haka sai ta tsame ɗaliban Kano waɗanda ke karatu a makarantun gwamnati daga jerin masu rubuta jarrabawar tewu. Al'amarin da ya jefa ɗaliban da iyayensu cikin rudani.
Mu ne 'ya'yan gwamnati, mu ne za mu zama manya nan gaba. Saboda haka a samu a biya wa'annan mutanen kuɗaɗensu, mu samu mu yi jarrabawanmu.
Na da burika da yawa a rayuwarmu da muke so mu cika. Yanzu gwamnati ta zo ta daƙirar da mu. Ina so in zama dakta ne. Don Allah gwamnati ta duba halin da nake ciki, tunda mu duk iyalanta ne kuma a ƙasanta muke.
Ban ji daɗi ba wallahi da aka ce ba za a fara NECO-n nan.
Sunana Usman Yusuf. Yarinya da ta shirya ma za ta je makaranta, amma ana tunanin jarrabawa ma ba za ta yi ba. Gwamnati tana nuna halin ko in kula a wannan al'amari na yara, domin tana wofantar da su ba ta nuna kishinta a kansu domin su samu cigaban rayuwa.
Sai dai kwamishinan labaru na Kano Muhammad Garba ya ce adadin da hukumar ta NECO ke bin gwamnati bashi bai kai haka ba, kuma dama akwai yarjejeniya da alƙawarin tsarin biyan kuɗaɗen tsakanin gwamnati da hukumar.
Miliyan 544 shi ne bashin baya da muka san NECO ta kafin mu, saboda akwai yarjejeniya tsakaninmu da su. Muna ba su daki-daki ne kowane wata, muna ba su kuɗi. Saboda haka in ka duba wannan, a cikin wannan kuɗin kuma na san cewa mun ba su miliyan 200 an biya su. In ka ɗauka kuɗin da NECO ya kamata a biya na wannan shekarar ya kai kusan miliyan 500,370.
Kazalika, kwamishinan labarin na Kano ya baiwa ɗalibai da iyayensu tabbacin cewa gwamnati na yin duk mai yiwuwa wajen ganin ta biya kuɗaɗen kamar yadda aka tsara. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana ci gaba da aikin ceto a wasu sassan gabashi da kudu maso gabashin kasar Afghanistan domin taimakawa mazauna wurin da suka tsira daga mummunan girgizar kasa, yayin da yankin ke ci gaba da ganin kananan girgiza. A garin Gaya na lardin Fatika, ɗaya daga cikin wurare da lamarin ya fi shafa mai yawan tsaunuka a kusa da iyakar Pakistan, sabon mai kula da raba kayayyakin jin kai da Taliban ta nada, Maulawi Ahmed Sahib, ya ce ana raba kayayyakin jin kai ga iyalai 1,000 a kulli yaumi. Sai dai mutanen garin kamar Nakmar Gol, wanda ke kwana a garkashin tenti da iyalansa, ya bayyana fargabansa cewa gidansa da ya lalace a cikin girgizan ka iya rushewa kwata-kwata sakamakon kananan girgiza da suke biyowa baya. Hukumar shirya ayyukan jin kai ta Majalisar Dinkin Duniya OCHA ta kiyasta gidaje 3,000 ne suka lalace. OCHA ta kuma ce ta samu rahotanni da ke cewa kimanin iyalai 700-800 ne suke kwana a fili a wajen gidajensu. A ƙarshe, a yau Litinin, hukumomi a ƙasar Japan sun buƙaci al'ummar yankin Tokyo da su yi kafa-kafa da makamashi a daidai lokacin da ake fama da tsananin zafi da kuma ƙaruwar buƙatar wutar lantarki. Jami'an yanayi sun ba da rahoton ƙarshen damina wanda ke taimakawa wajen dawo da yanayin zafi, ya zo ne kuma kamar yadda ya saba a baya tun lokacin da aka taɓa ganin irinsa a cikin shekarar 1951. Hukumomin sun ce mutane su yi tattalin wuta, musamman idan yamma ta yi, kana su ɗau matakin kare kansu daga cutar zafi.
A gaida Baba Yakubu Makeri, wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rantsar da mai shari'a Olukayode Oriola a matsayin muƙaddashin babban alƙalin alƙalan ƙasar, bayan murabus da mai shari'a Tanko Ibrahim Muhammadu ya yi a ranar Litinin. Daga Abuja, wakilinmu Halima Abdurrauf ta duba mana taƙaitaccen tarihin mai shari'a Oriola da kuma ƙalubalen da ke gabansa.
Da misalin ƙarfe 3 na ranar Litinin ne shugaba Muhammadu Buhari ya rantsar da mai shari'a Olukayode Oriola na kotun koli da ke da shekaru 63 a duniya a matsayin muƙaddashin babban alƙalin alƙalan Najeriya, kamar yadda mai taimakawa shugaban ƙasa na musamman kan sha'anin yaɗa labarai Malam Garba Shehu ya shaida mana.
Ya tabbas an yi haka bayan ajiye aiki don raɗin kansa da shi shugaban kotunan Najeriya ya yi don ya fuskanci matsalolinsa na lafiya. Shugaban Muhammadu Buhari a ƙarfe 3 na ranar Litinin ya rantsar da Justice Ariola wanda zai rike wannan bukaci har sai nan gaba kuma abin da zai biyo baya.
Shugaba Muhammadu Buhari ya rantsar da mai shari'a Ariola ne a yayin wani ƙwarya-ƙwaryar biki da aka yi a fadar Aso Rock da ke birnin tarayya Abuja. An haifi masanin shari'a Olukayode Oriola ne a ranar 22 ga watan Agustar shekarar 1958 a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya. Mai shari'a Oriola ya yi karatu ne a garin su na Isayin a makarantar gwamnati ta demonstration da ke garin Oluwole na karamar hukumar Isayin a jihar Oyo tsakanin shekarar 1959 zuwa shekarar 1967. Ya yi karatun gaba da firamare a makarantar Muslim Modern School a garin Nasu a tsakanin shekarar 1968 zuwa 69 kafin ya wuce makarantar Ansaruddin da ke garin Saki na karamar hukumar Oyo ta Arewa. Oriola ya fara aiki ne a matsayin mai bada shawara kan sha'anin bautar ƙasa, wato NYC na jaha a ma'aikatar shari'a ta birnin Akure a jihar Ondo, sannan ya zama jami'in shari'a a ma'aikatar shari'a ta jihar Oyo ya zuwa shekarar 1988, inda a ƙashin kansa ya bar aikin gwamnati don kafa kamfanin shari'a na kansa. Mai shari'a Oriola ya yi aiki a matsayin lauya a ofishin aikin lauya na Chief Ladosu Ladapo mai mukamin SAN tsakanin watan Oktoba shekarar 1988 zuwa 1989, lokacin da ya kafa nasa ofishin mai suna Olukayode Kayode Aruwola Anko, kamfanin lauya da masu bada shawara a garin Oyo a watan Agustar shekarar 1989. Daga nan kuma aka nada shi a watan Nuwambar shekarar 1992 a matsayin alkalin alkalan jihar Oyo. Kazalika mai shari'a Aruwola ya taba zama alkalin kotun daukar kara ta Najeriya kuma a ranar 22 ga watan Nuwambar shekarar 2011 aka nada shi a banci na kotun kolin Najeriya a matsayin mai shari'a wanda tsohon babban jojin Najeriya ya rantsar da shi. A yanzu dai mukaddashin alkalin alkalan Najeriya da shugaba Buhari ya nada na jiran amincewar majalisar dattawan Najeriya bayan murabus din da mai shari'a Tanko Muhammad yayi. Ko wadanne kalubale ke gaban sabon babban mukaddashin alkalin alkalan Najeriya? Masanin shari'a barista Munir Barau Abdullahi ya mana karin bayani.
Duka damuwoyin da suke wannan guri shi ma ya riga ya sani domin yana wurin kuma yana jin korafe-korafe da ake yi. Duk da dai an ce magana ne rashin lafiya a cikin sati biyu da suka wuce yawancin alkalan sun korafi cewa ana kashe wuta lokaci bai yi ba, ba a samun ruwan sha isasshe, kayan aiki ma wahala yake da sauransu. To kalubalen da yake kan wannan sabon shugaban alkalan kenan, dole shi shugaban kasa ya taimaka kudaden su da ya kamata ya zama na cewa ana sakewa domin ayyukan nan, domin idan ya zama na cewa kotu sai ta je tana roƙan gefen zartarwa kafin a sake musu kudade, lallai ba za a dinga samun ba yadda ake so ba.
Idan ana iya tunawa a ranar 25 ga watan Janairun shekarar 2019 ne shugaba Buhari ya rantsar da tsohon babban alkalin alkalan Najeriya mai shari'a Tanko Muhammad a kujerar wanda yayi murabus daga kai. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, Prime Ministan Jamhuriyar Najeriya ya umarci ministocinsa da manyan jami'an hukumar ƙasar da su gaggauta yi masa cikakken bayani game da kwangilolin da suka bayar ba tare da bin tsarin gogayyar kasuwanci ba, a ci gaba da yunkurin toshe hanyoyin cuwacuwar da ake zargin ta yi katutu a sha'anin bayar da kwangilolin gwamnati, matakin da ya haifar da muhawara tsakanin jama'a. Daga yamma ga rahoton da Suleiman Barma ya aika mana.
Yawaitar koke-koken 'yan kasuwa a kan rashin haske game da kwangilolin da ake bayarwa a ma'aikatan gwamnatin ne ya sa Firayim Minista Uhumudu Muhammadu ya buƙaci ministoci har ma da daraktan ofishinsa da na fadar shugaban ƙasa da shugabannin kamfanoni da masana'antun gwamnatin ta Nijar su yi masa bayani a game da kwangilolin da suka bayar a ƙarƙashin tsarin nan na daga kai sai ɗan kasuwa, wato marshe par entente direct. Matakin da shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula na Rezo Esperance Bashar Maman ke cewa yayi daidai.
Tana yiwuwa in aka ci masu bilki wajen wannan, akwai abubuwa da yawa wanda gwamnati zai samu ya ciyo kanshi a tsare dukiyar jama'a, a kiyaye adalci tsakanin 'yan kasuwa, kuma a zamanto an ladabtar da ma'aikatan gwamnati kan su san cewa duka aikinsu bisa kan doka ya kamata a yi shi ba bisa kan san rai ba.
A wasiƙar da ya aikewa waɗannan manyan jami'ai, Firayim Ministan ya buƙaci a saka sunaye da cikakkun bayanai akan 'yan kasuwar da aka baiwa kwangiloli ba tare da bin tsarin gogayyar kasuwanci ba. Sai dai wani jami'in fafutuka na ƙungiyar FSCN Abdul Alhashidi na ganin launin wannan mataki.
Ni a nawa lissahi in dai da gaske ne ake, da sai wannan hukumar wadda take ma ƙarƙashin shi Firayim Minista ɗin ita ce Autorité de Régulation, kenan hukuma ce mai tsarkaka kasuwancin ƙasa, da ita ce ya kamata ya ce mata ke yanzu ki zo abin nan, eh ya zama yadda ya zama, yanzu ki bincika mini, ki ka mini rahoto bisa abin yaya ne ne ake yin shi. Yana iya sa ma halsiya ta mai bincike, amma ba kai da kai abin ba a zo a ce maka ka zo ka bada bayani, wani bayani za ka bada?
A rahoton da ta fitar a watan Afrilun da ya gabata, kotun Kurde Kont mai kula da yadda aka kashe kudaden ƙasa ta ce ta gano yadda wasu jami'ai ke rubda ciki akan kudaden kwangila, sannan su hada takardun ƙarya don nuna alamun an aiwatar da kwangilar, abin da ya sa ayyukan kare haƙƙin jama'a ke kallon matakin na Uhumudu Muhammadu tamkar wani yunkurin batar da sawun mutanen da kotun ta gano da tafka ta'asa.
Abin azartar da rahoton da ta bada sai aka ga kawai wai gwamnati ya yi kiran ma wani horo na mambobin shi bisa kan shi wannan rahoton. Shi kuma shi rahoton shi kankan shi shari'a ce, ba yiwuwa ka kira mutane ka ce a tattauna bisa kan shari'ar da aka zartar. Kama an ba kowane ɗan ƙasa dama in aka mashi shari'a ya ce ya kira ƴan gidansu ya tattauna bisa kan hukuncin da aka mashi.
Kaga abin yana ba mu tsoro bisa takardar tashi kama yana sanya ɗan kwantar da hankalin 'yan kasuwa masu wannan kukan ne amma komai ba zai biyo ba.
Tsarin ba da kwangilolin gwamnati wani abu ne da dalilan siyasa ke tasiri wajen tafiyar da shi a nan Niger, lamarin da ke taka rawa wajen shimfiɗa hanyoyin cin hanci a wannan ƙasa. Dalili kenan shugaban ƙasa Muhammad Bazoum a ranar da ya yi rantsuwar kama aiki ya lashe takobin tunkarar wannan ƙalubale, sai dai da alama masu wannan harƙalla ba su daddare ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman.
A Najeriya, babban lamarin da ya shawa mutane kai shine matsalar rashin tsaro, domin ya shafi harkar rayuwarsu ta kowane fanni, tun daga kan batun harkar noma da kiwo, harkar ilimi da sadar da zumunta, tare da harkar kasuwanci na yau da kullum. Wannan lamari ya janyo hauhawan farashin kayayyakin abinci da na masarufi, itace da gawayin girki da sun haure. Ganin hakan ya sanya gwamnatin jihar ta Zamfara da ke arewacin Najeriya ta yanke shawarar baiwa al'ummarta izinin mallakar makamai don kare kansu daga farmakin 'yan ta'adda. A safiyar jiya Lahadi, gwamnati ta ba da wannan sanarwa. Na kuma nemi ƙarin bayani wajen kwamishinan yaɗa labarai Ibrahim Dosara.
To, tsarin bayanin dai shi ne, na farko gwamnati ta damu ainihin bisa ga dawowar yawaitar hare-hare a sassa daban-daban na jihar Zamfara bayan da aka samu sauƙin abin. Kuma kasancewar damana ta sauka, mutane na neman su je gonakinsu su yi noma a cikin kwanciyar hankali, yasa gwamnati ta yanke shawarar lalabo waɗansu hanyoyin na inganta sha'anin tsaro. Ɗaya daga cikinsu shi ne gwamnati ta aminta tare da ba mutane damar su mallaki masammai da za su kare kawunansu daga waɗannan mahara, sannan kuma za ta taimaka ma mutane domin su mallaki makamman ta hanyar nemar masu lasin daga babban sufetin 'yan sanda na ƙasa ta hanyar kwamishinan 'yan sanda na jihar Zamfara, ta yadda za a tabbatar da wanda zai mallaki makamin ya cancanci ya mallaki makamin. Sannan kuma gwamnati ta kafa wani kwamiti wanda zai dinga karɓar rahotanni na irin mutanen da ke shiga cikin ayyukan baida bayanan sirri ga 'yan ta'addan don su kai hari a garuruwa, domin gwamnati za ta ɗauki mummunan mataki a kansu. Don haka gwamnati ta umarci majalisar dokokin jiha da ta gaggauta ayyanar da dokar da aka yi a kan waɗannan masu ba 'yan ta'adda bayanin al'umma don su kawo hari, saboda ta yi amfani da wannan bagire na hukunta masu ba da bayanan wanda ake kira infoma.
Gwamnatin jihar Zamfara ta kafa wani kwamiti da zai tabbatar da an gurfanar da duk mutumin da aka kama da laifin agazawa ko kuma aiwatar da ayyukan ta'addanci a faɗin jihar, inda ya ƙara da cewa
haka zalika za a yi wani tsari wanda zai tabbatar da cewar mutanen nan da aka ɗauka 300 a kowace masarauta an ba su ƙwarin gwiwa ta hanyar ɗaukar ƙarin mutane 200, wato su kasance 500 kenan a kowace masarauta, domin a tabbatar da cewar an gudanar da taron al'umma yadda al'umma za ta sake ta gudanar da al'amuranta ba tare da jin tsoro ko wata tsangwama ba.
Dangane da wannan muradi, gwamnatin ta Zamfara za ta raba takardun neman izinin mallakar makamai ga kowace mazaɓa da ke faɗin jihar da neman lasisin mallakar bindiga daga ofishin Inspector General na 'yan sandan Najeriya. Abin mamaki, labarin nan ya riski akasarin al'ummar mazauna Mada da kuma ruwan Ɓaure cikin jimami da ruɗani sabili da harin 'yan ta'adda.
Baba wallahi barayi sun hakuri misalin karfe 7 na sahi sun kashe mana uwaye da mazaje da ƴan matan mu sun dauka da uwaye mu sun dauka suna can hannun su da diya yanzu haka dai an gaga mutum 15 bayan wanda ba a gani wadan ba su ba da dama masu zuwa da daga koro su akai an daga 15 do suna nan kwatar kwashi asibiti sun mutu wasu kuma suna can ba a dauko ba wallahi ba mu san inda zamu ba mun dai zo nan ne kawai to yanzu muna fada gudunmuwa ga Allah muna fada gudunmuwa ga gwamnati ta kawo kan muna iyana ma duban san inda suke ba uku nika fada gudana gani nan ne ba san inda suke ba iyana maji ma ba san inda yake ba dan dana ma na azu sun kashe shi sun bi shi da mashin ban sayar an karshi ba kusa gare na sun karaba sun kwace sai yana gudu suna halbi ne sun kashe shi ba su kashe shi ban sani ba
kiji na ka kashe yanzu to abin da ya faru tashin hankali ya same mai yau ga gari sun kashe mutane da yawa da diya da uwaye duk sun kashe su
yanzu haka kashi 8-10 na mutanen ma da sun tashi suna garuruwa daban-daban wani ma zai san inda iyalan su suke ba sai sun kai su ku kiran shi su ce mu shi suna wuri kaza
shin komi al'ummar Zamfara za su ce game da wannan umarni na mallakar makami don kare kai galibi dai sun nemi a sitarta sunan su
ina kyautata da zaton wannan mangalo da gwamnati ya akan ba mutane dama su rika makamai kamar tura ce ta kai bango a jihar cewa kowa ya dauki makami yana da hadari sosai domin tabbas yanda zai kawo rikici ko da magana tsaron ta wuce a ce mutane na da makamai abu kaɗan za ta ga ana ya dauko ana ya faɗa da juna saboda haka gwamnati ta fi kowa ƙarfi kuma ita an ka azama haƙƙin kare rayuka da dukiyar jama'a akwai wasu wata ƙungiya da ake cewa Northwestern Nigerian Security Network wanda aka ce a mota kenta kasashen yarbawa nan su suka yi ta suka sai motoci da kayan aiki da komi suka ba su don su tsare kasar su to kuma wannan abun an kasa ma magana don ma ya san amma dokar kasa amma dole ne sun kai wannan don su samu su kare jihohin su saka ba dalilin da zai hana mu ma gwamnatin mu ta tashi tsaye ta samu mutane na ji daji na ga wani rahoto da an ka ce gwamnati ta dauki mutane 150 NJTF ta musu training a cikin Zamfara to wannan shine yafi dacewa da a ce kowa da bindiga
rika makami ai ba laifi bane amma ina za mu samu irin makaman su da su ci rikawa ya kamata ita gwamnati ta taimaka sai yanzu nan aka kasa bayan da abu ya ci tura ko a je an shiga garin Mada an koro an kashe musu mazaje amma ina za mu samu irin makaman su kuma ko da aka ce a je a commissioner so how long abin za ya dauka kamin ma ka samu to a taimaka a yi kungiya JTF ya kamata a samu sai a yi wata kungiya daban wanda ita ce za ta taimaka ma mutane wurin kare-kare saboda ita dai JTF ta yi kuma an gani
me za ka ce game da wannan al'amari
to wannan al'amari an riga an kai karshen jama'a tun da yanzu ma an ce a mutane su sai makami ina suke da kuɗi wanda ƴan ta'adda suna zuwa cikin gari su azama gari kuɗi tara cikin gari a jiya su ce mutane su je su shuka kuma a haka ma ba a zauna lafiya ba duk ƙauyen da ka sani a cikin garin amma da hedi ni ka cire ma da babu wani gari da ƴan ta'addan nan ba su azama kuɗi ba suka biya sannan kuma a dawo kuma a ƙara ci kuma isko su gona a dauka yanzu ana iya kimanin din mutum nan a tsaya da shi on the spot su ce a je a kawo 20,000 din mutum hudu ne ko mutum biyar su sa kuɗi a je a kawo nan a ba su su mutum tunda sun san sun talauta jama'a ko wanda sun ga talauta ina kuɗin da za a sayan makamai kuma a babu wani maganar makamai mu abin da muke kira gwamnati gwamnati ta taimaka da karfafa ɗan sa kai ta ba su makamai saboda su sun ka san lunguna da suka iya zuwa su zakulo mutanen nan kuma ɗan sa kan nan ɗan yanki ne za su iya sai da rayukansu su taimaka su tsare yankin su amma maganar su yan bindiga da gaskiya babu ce yanzu a talaka tunda noman nan ma kaga ba za a yi ba yanzu damuna ta yi nisa wurare da yawa ba a yi shuka ba ina maganar noma me za a shuka ya kai.
Sanshi Malufashi murar Amurka daga Gusawa Najeriya.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC yanzu agogo anan na cewa karfe 5 na yamma ne saura minti 7 kafin mu ci gaba ga wannan madalla yanzu kuma ga wannan sakon.
Don sanin labaran sana'o'i, harkokin yau da kullun, har ma da masu ban mamaki a biranenmu, ku kasance da sabon shirin rayuwar birni.
Tsadar rayuwa ta samu. A da in kana filin kana iya kashe naira 200, yanzu fa ka kashe 400 domin game da cikin ka ma zaka koshi kenan. Ni yanzu abin da yake damu na yake iya gaya ma kenan.
Birni magama sarakuna, masu hannu da shuni da talakawa.
Ita rayuwa ta dan adam, Allah na ba kowa rabon sa daidai lokacin da ya ga dama. Ya ji yanda ake dai ana dan samu dan wani
don sanin wainar da ake toyawa a birni, ku kasance da ni Sale Shehu Ashaka na muryar Amurka, duniya a tagun hannunku.
Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Najeriya wasu 'yan wasan kungiyar Super Eagles ta kasar sun kaddamar da wasu ayyukan taimakawa jama'a musamman ga al'ummomin da suka taso. Samuel Chukwueze da ke takale da kungiyar Villarreal ta kasar Spain ya gwangwaje wata kwalejin horar da kwallon kafa ta Superstars Academy da ke garin Sana'uyo da ke jihar Akwa Ibom a kudancin kasar da motar safa mai ɗaukar mutum 40 da aka kiyasta kuɗinta naira miliyan 30. Chukwueze mai shekaru 23 ya ce ya bayar da kyautar motar ne domin sakawa mai kwalejin kuma mai gidansa Victor Apugo wanda ya rene shi ya kuma dora shi kan tafarkin da yanzu haka yake samun nasara. To sai dai kuma ya yi alƙawarin ci gaba da tallafawa kananan 'yan wasa masu tasowa da suke da baiwa domin cimma nasara a rayuwa. A arewacin Najeriya kuma kaftin din Super Eagles din Ahmed Musa ya tara mutane har 5,000 masu ƙaramin ƙarfi inda da kansa ya rarraba musu kuɗi naira 20,000 kowannensu a garin Jos babban birnin jihar Filato. Musa ya mai da hankali a tallafin nasa kan masu ƙananan sana'o'i kamar teloli da masu gyaran takalma da masu soya kosai da makamantansu da dama tare da zimmar taimaka musu wajen haɓaka kasuwancin nasu. A can baya dai Musa ya yi alƙawarin gina gidan kula da marayu a fafutukar da yake yi na taimakawa wajen bunƙasa jin daɗin al'umma. Ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar Turai na ci gaba da fafutukar yakin samun ɗan wasan gaba na Najeriya Umar Sadiq. Ta baya-bayan nan ita ce Villarreal da ke fafata gasar La Liga ta ƙasar Spain, wadda ita ma ta bi sahun Benfica da Ajax Amsterdam da Sevilla da Valencia, waɗanda yanzu haka duk suke zawarcin ɗan wasan. Tauraron Sadiq ya haska sosai a kakar wasannin da ta shige, inda ya taimakawa ƙungiyarsa ta Almeria ta sami dawowa fafata babbar gasar La Liga. Sadiq mai shekaru 25 ya sami zurawa ƙungiyar ƙwallaye 38 a cikin wasanni 76 da ya buga mata a kakar wasannin da ta gabata. A Ingila, rahotanni na nuni da cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafar Chelsea tunanin tana zawarcin ɗan wasan gaba na Manchester United Cristiano Ronaldo domin yiwuwar samun ɗan wasan ɗan ƙasar Portugal mai shekaru 37. Ronaldo ya koma United ne a bara kan kwantiragin shekaru 2 tare kuma da zaɓin tsawaitawa na tsawon watanni 12. To sai dai da ɗan wasan da ma ƙungiyar ta United sun daɗe suna ƙorafin rashin tasirin komawar tashi a tsohuwar ƙungiyarsa. Mujallar wasanni ta Athletic ta ruwaito cewa Chelsea ta nuna sha'awar samun Ronaldo, inda har sabon mamallakin kungiyar ɗan ƙasar Amurka Todd Boehly tun ya gana da jami'in kasuwancin ɗan wasan akan yiwuwar komawarsa Chelsea ɗin. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
Yanzu kuma sai labari a takaice.
A yau Litinin, Rasha ta harba makamai masu linzami da suka afka wa wata cibiyar kasuwanci da ke tsakiyar birnin Kremenchuk na ƙasar Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce adadin waɗanda suka mutu ba za ma iya ganewa ba. Zelensky ya ce fiye da fararen hula 1,000 ne suke cibiyar kasuwancin a lokacin da aka kai harin, kuma cibiyar tana ci da wuta. Rahotannin farko sun ce an kashe mutane 2 tare da jikata wasu 20. Shugaban na Ukraine ya nuna rashin jin daɗinsa, yana mai cewa cibiyar kasuwanci da ke wani gari mai tazarar kilomita 300 kudu maso gabashin babban birnin ƙasar Kyiv ba ta da haɗari ga sojin Rasha, kana ba ta da wani muhimmanci ga ayyukan soji. Yau ɗaliban da ke kammala karatun sakandare a Najeriya suka fara rubuta jarrabawar NECO, wanda hukumar ta NECO wato National Examination Council take shiryawa a kowace shekara. Sai dai a jihar Kano, kimanin ɗalibai 15,000 daga makarantun gwamnatin jihar ba su cikin jerin ɗalibai da ke rubuta wannan jarrabawa saboda takaddaman kuɗi tsakanin gwamnatin jihar da hukumar ta NECO. A ƙarshe, ana ci gaba da aikin ceto a wasu sassan gabashi da kudu maso gabashin kasar Afghanistan domin taimakawa mazauna wurin da suka tsira daga mummunan girgizar kasa, yayin da yankin ke ci gaba da ganin kananan girgiza.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sa waka kenan a shirin namu, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da Daniel Brown, sai Zainab, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na safe gobe, wato gobe idan Allah ya kaimu.